من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهز بمنهجه وسار على منواله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدرسة دوا أولا يمتين أصبر وان دي داتي دا شاهدو قوات الجماد الأولى وتنبير a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 5 ga watan 9 watan September a shekara ta 1998 a shekarar Nasara ƴan Musa. Ubangiji ta'ala ya sake kaddara saduwar mu a cikin wannan gari na Zindar ko da Magaram bayan shekaru uku kila da suka wuce, kuma Allah ya kaddara haɗuwar mu a tsakiyar wata a lokacin da ya dace da kwanakin da suke da kima, shine jerin kwanaki 13 14 da 15 ga wata, waɗanda ake kiran su da suna ayyamul bidh, waɗanda suke da daraja su ta musamman har shari'a ta nuna mustahabbancin azuntar waɗannan kwanaki. Godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan waje mai albarka don tattaunawa akan matsaloli waɗanda suka shafi addininmu. Farko dai, kafin mu ce komai, sanadiyar haɗuwar mu a nan shi ne ‘yan uwantaka ta addinin Musulunci, ‘yan uwantakar da bata san iyaka ba tsakanin ƙasa da ƙasa, ‘yan uwantakar da bata san bambancin launin fata ba, ballantana bambanci na yare ko ƙabilanci, ‘yan uwantakar da Ubangiji ta'ala ne ya jibanci nauyin ƙullata tsakankanin dukkan waɗanda suka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وبنجي تعالى يتشي سندين ممني باع وانا أبن دكي تكالون سفاتي كم وانتكا. وبنجي تعالى يتشي ممني مزاد ماتا ساشن سو أولياء بعض majibanta nauyin sashi ne, masu kauna ne ga sashi, masu taimaka ma sashi ne, sukan so wa junansu dukkan dangin alherin da suke so wa kawunansu, sukan guje ma junansu dukkan sharrin da suke jin tsoron ya faɗa kansu. Ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf, ga kuma siffarsu, umarni da kyakkyawan aiki, wa yanhauna 'anil munkar da kuma hani daga mummuna. Abinda ko ake nufi da kyakkyawan aiki, abinda shari'a ta sa musu suna kyakkyawa, ko da su a mizanin mutanen gari a ma'auni ko mudu da suke awo da shi su suna ganin mummuna ne, shari'a ta sa musu kyakkyawa shike ne ya zama kyakkyawa. Abinda ko ake nufi da munkari, abin ki a shari'ance a tabarau din Musulunci, ko da su mutane mu'amalarsu ta yau da gobe ta sa sun mayar da wani abu munkari ya zanto gama gari, kowa ya saba da shi har yanzu dai a mahangar Musulunci sunansa mummuna. wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata duka wannan safofin mu ne ne suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suna ta'a da biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim lalle waɗannan da sannu ubangiji ta'ala zai ji kansu lalle Allah ta'ala shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagara sa shine kuma hakim mai hikima cikin dukkan abin da yake zartaswa ubangiji ta'ala ya kara dawamar da wannan yan uwantaka da ke tsakaninmu domin ya uwa yan uwantakar musulunci ita kadai ce mai dorewa duk abin da yake hada wani da wani in ba musulunci ba to wannan haduwar ranar tashin kiyama za ta yake ka san abin da ke hada wani da wani akwai jini a ce wani kanin wani ne wani baban wani ne dangantakar wani da wani kuma akwai kabila idan to wani bahaushe ne wani ma bahaushe ne ko wani bazabar mai wani ma bazabar mai wani buzu ne wani ma buzu ne wani kaza ne wani kaza ne haka kuma akwai sana'a wani tela ne wani ma tela ne wani ma'auni ne wani ma ma'auni ne wani majimi ne wani ma majimi ne wani baduku ne haka kuma wani shi ma dukanci yake yi haka kuma akwai launin fata to dukkan waɗansu al'amura da ke haɗa mutane alaƙa da juna matuƙar ba musulunci ba ba sa ɗorewa al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin dukkan masoya juna abokanan juna a wayi gari a ranar tashin kiyama sashi zai zama abokin adawa ga sashi zazzanto makiya juna illa al-muttaqin sai waɗanda suka ƙulla alaƙa ta addinin musulunci to dan saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da dawomar da yankuntakar musulunci a tsakaninmu ya kuma mantar da mu dukkan wani bambanci ko na yare ko na launin fata ko na ƙasa ko na karamar hukuma ko na gunduma ko na masarauta ya zanto gaba ɗaya mun tare karkashin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kasancewar abin da ya tara mu yana da munasaba da auratayya kuma malam Abdulhaq Allah ya saka masa da alkhairi ya yi mana matashiya kan waɗansu daga cikin hikimomi da ke kunshe cikin rayuwa ta aure da kuma nufofin aure a dunkule a jumulce. Alal haƙiƙa rayuwa ta aure rayuwa ce mai matuƙar muhimmanci. Hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta sa ya shar'anta mana aure don ya zanto ita kaɗai ce ɗaya-ɗayar hanya da aka yadda a samu alaƙa ta zamantakewa da juna tsakanin wane da wance. Babu wata hanya da Ubangiji ta'ala ya tsara ta wane ya alaƙa da wance matuƙar ba ta auratayya ba shi ba. Kasancewar a yi abuta tsakanin wani da wance, a yi samartaka tsakanin wani da wance, a yi ƙawance tsakanin wani da wance, matuƙar mafarar abin da makararsa ba a sanya niyyar aure a ciki ba to Ubangiji ta'ala bai yadda da wannan alaƙar ba. Duk inda Allah ya ambaci mata cikin Ƙur'ani wajen alaƙarsu da maza, yana ba su lafazin da ke nuna lafazi na aure. Ga misali kamar haka, kaga idan ka ce annisa mata, sawa'un ƴan mata ne, zawarawa ne, manya ne, yara ne, amma idan ka ce zauj a cikin Larabci ba ka nufin kowace irin mace sai wadda take da aure. Duk inda Allah ya kawo maganar alaƙar maza da mata, ita matar sai ba ta lafazi na zauj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun wa min ayatihi khalqus samawati da ubangiji ya kawo ayoyin da suke nuna dayantakarsa ya jera su a cikin suratul rum sai ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha sai ya ce azwajan kamar yadda a can yace zauj wa khalaqa minha zawjaha to wannan zauj kuma yana nufin mata ta aure kenan dan annabi babu wata alaka tsakanin wani da wance sai in ya zanto za a gina wannan alakar ne akan auratayya dan haka aure yake da daraja yake da martaba kuma shari'ar musulunci ta shirye zuwa gare shi ina ganin ga karatu muna cikin mukaddima ga kuma ruwa yana sauka ko to shike to dan saboda haka shari'ar musulunci ta zabar su game da yin aure kamar yadda malam Abdulhabi ya karantar da mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ku taron matasa wato wanda ya sami ikon yin aure lalle ya aure domin aure din nan shine zai sa ya rinsa idan sa ba zai rinka kallishin kallishin ba kuma aure din nan shine zai katangance shi ta yadda ba zai samu fadawa cikin ramin zina ba to dan saboda haka lalle lokaci yayi da za a zaburar da matasa wajen muhimmancin aure a cikin addinin musulunci, kuma lokaci yayi ma da za a tunatar da mutane shi kansa fallar aure din, da mutane su fahimci bambanci tsakanin rayuwar auratayya da wadda bata aure ba. Da yawa shedan na yawa dan adam guduba ya nuna maka wahalhalu da ke cikin rayuwar aure. Za a tambaye ka cefa ne, za a tambaye ka rigar sallah, za a tambaye ka sabulun wanki, sabulun wanka, duka suranta maka wannan. Matar banza kuwa wanda za ka ga mata ita akan titi ta amince da kai, alaka ce ta wadansu mintuna, shakatawa da gwangwacewa ce ta wadansu mintuna, wanda ko gina akan wani farashi na kuɗi wanda bai taka karawa balla sana ya karya a cikin babu biyan kuɗin haya, babu matsaloli irin wanda suke cikin rayuwar auratayya. Kuma za ka samu biyan bukatar ka irin wanda za ka samu in ma auren kai. Kowanne dai abin da ake bukata ka huce haushin sha'awar ka tsakaninka da 'ya mace, to za ka samu a nan wurin ba tare da an tambaye ka kuɗin haya, sabulun wanki, sabulun wanka, a tamfar sallah da me sai ka wahalar da kanka rayuwar auratayya. Galibi abin da shedan ke tusawa matasa kenan a cikin ƙasashe irin namu, kuma ya dace da daidai lokacin da aka samu karaya ta tattalin arzikin ƙasa a dukkan ƙasashen mu, to sai kuma ya dace da kuma ƙarancin koyarwar addini a cikin kwakwalen matasa. Shikenan sai za mu da iske mu je mu, shikenan kawai sai mutane suka fifi ta gara su yi rayuwar banza. Mutum ya yi tabin ƴan mata, mutum ya yi tabin karuwai, ya yi tabin kilaki, yana abin da bai dace ba, wato a madadin ya yi rayuwa ta auratayya. To ina so in nuna mana cewa duk da cewa wancan alaka da ke tsakanin wani da wancan ta aure, da wanda ke tsakanin farga da farga wanda suke ta zina, a ciki kowanne akwai jin daɗi da ɗauke ma juna, wato ainihin kewa da sha'awa ta waɗansu mintuna, amma akwai bambanci mai faɗin gaske. Ga bambancin wanda za ka iya ganewa a sarari. Farko dai lokacin da ya kasance ka haɗu kai da wancan za ku aikata zina, duk lalacewar al'ada ta ƙasashenku kana ɗari-ɗari ba ka san kowa ya gane kai mazinaci ne. Wanda suke da kunya ma ba sa iya a unguwannin su sai sun je waɗansu unguwanni daban, ga waɗansu sai sun bar gari sannan su je wani gari, idan sun dawo garinsu ya zama amirin muminin in ya dawo gida, amma in ya tafi cirani ko kaɗan raba zai je ya tsaya yadda yake bukata. To menene na laɓe-laɓe? Wanda koye aure fa kaga wato za a zo ne a taru jama'a, kowa zai kulla alaƙa tsakanin wani da wancan. Adadin mutanen da suka taru sun taru ne don su ba da shaida cewa wani dai wancan kuma ta zama halal a gare shi daga yau. Daga gidansu a tashi ana guda da gara a tafi da katifa da gado da menene a je a yi mata jeriya a ɗakinta. A shirya gado da katifa, iyayenta za su sai gado da katifan, kuma sun san kai za ka yi barci da ita akan wannan. Ba sa jin komai, suna annashawa da jin daɗi, suna farin ciki ya su ta samu miji. In matar banza ce, wani uba ne zai zo shirya gado da katifa ya yi menene ya kirawo ka daga waje ci zo kai aikin banza da ita dan Allah. Duk tsayar shi ko shi ne shedan ɗin zamaninsa. Kaga bambancin wannan rayuwar kenan. Idan ta zo ta samu juna biyu, matar ka ta aure ta samu juna biyu lokacin farko, iyayenta murna suke yi, wancan kuma Allah ya bata ciki, Allah sauke ta lafiya, ana ta mata fatan alheri. Kai ma iyayenka murna suke, kai ma murna kake, ita ma yarinyar murna take. Ba mai jin kunya tsakanin kai da ita wajen ta samu juna biyu. Amma idan matar banza ce ka je ka rafe da ita ta samu juna biyu, in da kana zuwa kullum sai ka ji an ce ta samu ciki, to sai ka dinga rafewa, wai ka ta nuna ka ta ce kai ne. Duk wanda yake da alaka da ita yanzu tsoro yake ji ka ta ce shi ne. Kaman ta ba wancan fa juna biyu ne, wannan fa ba kaman ta ba wancan juna biyu ne, wannan juna biyu ne. Amma wancan na alkhairi ne, Allah ya sanya albarka a ciki, shi sa kowa ke farin ciki da shi. Wannan ko na banza ne dan titi ne, shi sa kowa ya tsane shi. Wanda yayi ya tsana, wanda aka yi wa ta tsane shi. Ɗan gidansu iyayenta ba sa son wannan ɗan da za a haifa. Kai ma iyayenka ba sa so a jingina musu wannan ɗan. Idan aka haifi ɗan ya fito kuma baya kaunar ku duka, zai zanto bara gurbi. Irin wannan 'ya'yan idan suka tashi a cikin gari, a cikin jama'a, suna tashi ba su samu gatan uba ba, ba su samu kulawar uwa ba, ba su samu gata daga wajen dangin uba ba, dan ba su ma san su ba, ba su samu kulawa daga dangin uwa ba, dan suna ganin shege ne. Sai ya tashi da ukuda yana jin haushin dukkan society din. Baya damuwa a ce gobara ta kama garin gaba daya, yana ruwansa. Baya damuwa ya cinna wuta, baya damuwa ya kashe wannan, ya jima wannan, ya ci mutuncin wannan, saboda shi ya tashi cikin kaskanci, so yake kowa zama kaskantacce dan a huta. Ka san psychologically a ilmin nafs, idan ka tashi da ciwon kai yau da safe, sai ka fito ka ce kai wallahi yau ina da tsananin ciwon kai. Sai wanda ya ce kai wallahi ni ko lafiya ta kalau, an yi ne gwanar ciwon kai na jin nafi shekara. Wanda ya ce ciwon kai an yi na manta ma ko tun yaushe. To sai ciwon ya ƙara tsanani, saboda ba wanda ya tsaya ka cikin abin da kake ciki.
amma da kace ciwon kai sai tafi mai ce wallahi je na tashi da shi a ni yau kwana uku ma ina fama da shi wani ji ai ni yau ya fi mako guda sai ka ji naka ya fara sauki ba kuma gani bane ba kuma saukin yayi ba amma haka dabi'ar dan adam take yana san idan ya samu kansa cikin wani hali to jama'a su yi tarayya da shi a wannan halin da haka dan banza so yake kowa zama dan banza amir mu'minin sai yake kowa zama duk jama'a su zama umara'ul mu'minin to da haka wancan yaron da ya tashi a wannan halin sai ya tashi da tsunar kowa baya jin kan kowa baya jin tausayin kowa dan yana ganin cewa ba a ji kansa ba to kaga bambanci tsakanin wannan abu da ya faru tsakanin auratayya da wannan wanda yake ba na auratayya ba bugu da kari ai ba koyaushe ne ma ita kanta zina ake yin ta arha ba akwai lokacin da mazinaci yake kashe wakilaki kudi sama da mai aure abinda mai aure ke kashewa matarsa ya kama mata daki ya sai mata television ya sai mata video ya sai mata menene ya mata hidima kala kala ya sai mata takalmin yayi atamfar yayi yalan yayi ko menene yayi ti yayi mata wani ma har mota wani ya bata kujerar maka wani ya bata umara ya je wa iyayenta bai wa iyayensa ba duk wannan kuma a banza annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya faɗa game da aure a cikin hadisin muslim riwayan abu huraira yace dinari ne kazo ka ciyar domin ai jihadi fi sabilillah ga kuma wani dinari daya kazo ka bayar da shi ga miskini mabukaci ga kuma wani dinari daya kazo ka kashe shi wajen ciyar da matarka wajen biyan bukatun iyalinka dake gidanka annabi yace a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik wanda yafi girman lada shine wanda kai ce fa ne kai gida haka kawai yanzu ka tara samari ne dare da kawai dan kai kana samun kuɗi kana samun wadata a zuwa ci abinci abin nan wannan dai zaka samu lada in kai don Allah amma ka samu matarka ta gida ka kai mata abinci ka kai mata abin sha ka sayo mata lalle ka sayo mata sabulu minki sabulun wanka turaren wuta turare na ruwa wallahi wannan yafi lada sama da sadaka da zaka yi a titi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa yana cikin cutar ajali dogon hadisi ne haka cikin abin da annabi ya faɗa masa yace babu abin da zaka ciyar face sai ka samu lada sai ce hatta ma taj'alu fi fi imra'atika hatta lomar to da zaka kai bakin matarka shi kansa abin da zaka samu lada kai gauro ba zai samu wannan falalar ba gauro dai ba shi ba samu wannan lada ladan da ake samu in an baiwa mace tuwo ko an sayo mata fura ko an sayo nono ko sabulun wanki ko zunguru da za ta yi kunshi duk wannan gauro ba shi ba wannan lada sai ranan da ya aure to kaga falalar rayuwar auratayya kenan ga kwanciyar rai a sakamakon aure ne Allah zai arzuta ka da ɗa na gari wanda ɗa ɗin nan jari ne gashi malam Abdullahi ya karanta da mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu ayyukansa gaba ɗaya sun yanke sai daga kafa guda uku kafa ta farko sadaka jariya mutum ya gina rijiya ana amfana da ruwanta ya gina masallaci ana sallah kafa ta biyu ilimi mai amfani ka karantar da mutane ka musu wa'azi suna amfani da karatunka ko ka wallafa littafi ana karantawa ana karuwa da shi to wannan duk zaka samu lada akai abu na uku shine wanda ya bar ɗa na gari wanda zai rinka yi masa addu'a kaga goro idan shi ne samun ɗa na gari dan ko ya tabbata wani yayi zina da wanci kuma an san da shi da ita kawai suke alaka bata san wani ba sai shi sai ta yi ciki sai ta haihu za mu ce wannan ɗansa ne a shari'a ba ɗansa ba ne ba a shari'a wannan ɗan wancan ne wani ne ubansa ba ya da uba ko da ya fito tsakanin shi da wancan kamar an tsaga kara kamar an fafe ƙwarya dan saboda tsabagen kamanceceniya da juna duk da haka ba ɗansa ba ne ba a shari'ance ba zai ci gadonsa ba shari'a ba ta ba shi wannan ɗan ba dan ba a samun ɗa sai ta hanyar aure ta hanyar zina ba a samun ɗa to kaga kenan babu yanda za a yi mutum ya samu wannan albarkar ɗa ɗin sai in ya kasance aure yayi to da zaran ka haihu kuma to kuma ka ƙara samun lada in da kana ciyar da mace ne kana samun lada kaɗai yanzu ciyar da ɗa kuma za ka samu lada ana nan ka girma lokacin da ka fara tsufa yaro kuma ya kawo ƙarfi ka yi masa tarbiyya ta gari ka gina shi akan ɗabi'a ta gari ka koya masa addini ka koya masa sana'a lokacin da zaka gajiya sai ga yana taimakawa rayuwarka ya sau nawa ne muka ga iyaye da suka gajiya ƴaƴansu suna ɗaukar rayuwarsu su taimaka musu su ba su abinci su gyara musu ɗakin kwana idan kai rayuwa ta bariki ka bi waccan kamar ɗan akuya har ka gama yayi da ita ka sake bin waccan ka sake bin waccan ka sake bin waccan har ka tsufa ba aure kai ba ballantana ka samu inda zai taimaka maka bayan ka tsufa menene zai faru yayin da ka tashi tsufa sai ka tsufa a bariki kawai kowa ya ganka ya san tataccen dan dandini saboda haka ba mai tausaya maka tun kana dako tun kana aiki in da can kai kana aikin office saboda kai dan boko ne kai karatun zamani kai karatun menene yanzu za ka kai waɗansu shekaru wanda dole za a yi maka ritaya to da an yi maka ritaya duk gida da aka baka yanzu an kwace, masu gadi da aka baka an kwace, motar hawa ta tsufa, baka da sana'ar yi baka da da, duk zaman rayuwarka rayuwar turai kai, da kai sai ka boce, sai ka boce, sai ka boce, sai ka boce. Yanzu karfinka ya kare ko baka da dan da zai taimaka maka, ko babu aikin office, ko baka da jari ballan tarakin kasuwanci. Za ka shigo cikin gari a tsakanin mutanen da baka saba rayuwa da su ba, shekaru 20-30 kai an riga an yi saitin kwakwalwanka daga fari, abinda aka tsara ma daban kana ganin duk waɗannan yankawai ne baka zama da su. Yanzu ka tsufa kuma dole zaka dawo cikin su ba hali ka je fari ko can gurin ka expire, amfaninka ya kare. Sai ka shigo cikin society din da ka ɗauka ƴan ƙauye ne, gidadawa ne, ba su iya boko ba, kuma a cikinsu zaka zo ka koyi sabon rayuwa. Ba ɗa ba mace ba gida ba wa ba jika ba wane ne, sai tsabagen zafin maula, sai bin inuwa ta safe daban ta yamma daban. Ana nan wata rana sai a kana neman albarkacin daren juma'a, albarkacin daren juma'a a cikin daba wani bane, kaga su wani an yi tsiyada. Yanzu an dawo ana albarkacin daren juma'a, shi ko bai taɓa sallan juma'a ba shekaru 30 yana tsiyarsa, yanzu kuma yana neman a bashi albarkacin daren juma'a. Kaga Allah da rahama yake, lalle Allah alim ne. Yanzu mutumin da ya shar'anta ma juma'a ka ki, yanzu kuma ka tsufa ka zo kana neman albarkacin daren juma'a dan tsiya, baka neman albarkacin mutum kana da kwalishiyar ka. To kaga wannan duk abu ne dake bambance mana tsakanin rayuwa ta auratayya da rayuwa wanda suke ba ta auratayya ba. Kuma lallai wato ainihin mu sani cewa manufofi da musulunci ya tsara wajen aure dole sai muna kulawa da su. Yusu da dama ba ma kulawa da manufofin rayuwa ta auratayya. Shi ko shari'ar musulunci, ita ko shari'ar musulunci tare da tsarinta wajen kowane irin abu da za a shar'anta a ce kai ko a ce ka bari. Yayin da aka ce kai, akwai hikimomi karkashin wannan yi din. Idan aka ce ka bari, akwai hikimomi karkashin cewa ka bari. Kaga daga cikin manufofin aure, farko dai raya sunnar annabi. Yayin da ya kasance a cikin zuciyarka kayan aure dan ka raya sunnar annabawa, dan dukkan annabawa wato galibinsu sun yi aure, kamar yadda Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Kuma annabi ya nuna cewa aure sunnata ne, kamar ragaba an sunnati falaysa minni. Yayin da kai da manufar ka raya sunnar annabi, kaga kana da lada. Na biyu kuma, idan ka tashi sai ka sake kallon wata manufar, shi ne hadisin da Malam Abdulwahab ya karantar da mu, ana yin aure dan ababe guda hudu. Ba annabi ya ce ku yi aure dan ababe guda hudu ba, ba da labari yake abinda yake sa mutane su yi aure galibi ɗaya ne daga cikin ababe guda hudu. Farko, wani na auren mace dan kyawunta, abinda yake so ya samu ƴar autan mata, san kowa kin wanda ya rasa, a ce duk kwallon nan ba kamata, to sai mutane su yi ta takara a kai. Idan wannan ya kai kwalla ɗaya, wannan ya kai biyu, in wannan ya kai akwati ɗaya, wannan ya kai biyu, ai tai wanda ya kawo fantamoto iri kaza, wanda ya kawo iri kaza, sai inda jaka ta kasa, sai inda jaki ya kasa, haka za a zuba an tafi. To wannan wani kyau kawai ke nema, ko da kyan nan irin na balbela ne, tariƙal daga waje, amma na manta fa baki girin. To haka ita ma ta ƴar autan mata, san kowa kin wanda ya rasa, amma ita kun tuka ma tsaya sai ka je, nan ma baka taɓa sanin ta ba a duniya. Kyau kawai ma dai ke nema, banda shi ba ya buƙatar mana. Wani kuma abin da yake bukata, ƴar usuli, ƴar gidan wanta ce, ƴar gidan su wanta ce, ai babanta shi ne wana ɗin nan, wanta ce ne wana ɗin nan, ai danginta su ne su wana ɗin nan. Wani kawai wanda yake bukata, shi ya samu raƙuwa da wani gida da suka shahara, shi kenan bukatar su ta biya. Wani kuma abin da yake bukata dukiya, ko ita tana da dukiya, ko ƴan uwanta suna da dukiya, wannan kawai yake bukata wajen aure. Wani kuma abin da yake bukata shi ne addini. To sai annabi ce fa alayka bi zati ad-din, kai idan ka tashi aure ka nemi abushar addini. Idan addini ya hadu da kyau, ya zama nurin ala nur. Idan addini ya hadu ga kyau ga kuma kudi, haka kuma duk ya zama anwar. Idan addini ya hadu da dukkan sauran, kai dai abinda zaka fara kallo shine addinin ta. Mai natsuwa ce, wato tana da tarihi mai kyau, sunanta bai baci ba tsakanin jama'a, tana da kame kai, tana da kunya, tana kuma zuwa makaranta, tana da ilimi na addini, tana da ilimi da wayewar kai na zamani. To wannan shikenan bukata ta riga ta biya. Ka sami irin wannan ko nawa aka sa su daki in kana da shi ka biya. Dan samun irin wannan to dai ku ne cikin jama'a, musamman a cikin wannan yanayin da muke ciki. To kaga idan mutum ya tashi aure, yana da kyau ya kalli wannan manufar, shine addini. Amma idan kace kyau kawai zaka kalla, shi kyau din nan yanzu ne kafin ku zauna kake ganin kyau din. Idan kuka zauna kuna tare yau da gobe, yau da gobe, wannan kyan ko baya dorewa. In tana da addini shine zai ci gaba da riƙe ta, in tana da mutunci, mutunci zai sa ka ci gaba da riƙe ta, in gidansu mutanen kirki ne kunyar iyaye zai saka ci gaba da rike ta, amma kyau dai bai sai saka rike mace ba daga farkon ta karshen ta. Dan duk inda abu yake da kyau, to idan ka ci gaba da kallon sa har ya zama sai ya zama ba da kyau. Shi yasa a Hausa muke cewa wai ido wa karena, wannan nake gani kullum. Kana ganin kanta ne kafin ta zo gida, amma ta zo gida a zauna yini dai, da can gurin ciwonta da kake gani fa ba wuri dai kuke kwana ba, ba wuri dai kuke yini ba, kila wani lokacin za a yi kwana biyu ba ganta ba. To duk lokacin da za ta ganka kuma kuna da alƙawari, saboda haka duk abin da ta san za ta burge ka shi za ta tsaro. To kullum sai kai ta ganin kyawun din, kai ai ba dama ce. Idan ta san za ka zo ta shirya, kila sai da ta yi awa ɗaya ko rabin awa ko minti 40 a gaban madogi, ta gyara nan, ta karkata ɗankwali nan, ta sa jambaki nan, ta sa gazal nan, ta tashi ta yi tafiya ta kalli jikinta, haka wajen ta burge ka. To idan kuka zo sai kuka yi ne ɗaya, nan za ka gane in mai tsafta ce. Kuka kwana, nan za ka gane in mai tsafta ce. Kila ta ci tomiyar kuka, bata wanke bakinta ba, bata koyi ba ta kwanta, da zaran ta tashi da safe da kasan an buga wani bam, zai rinka fita daga bakinta. To, amma kai yadda take ganin ka da rana ta tsara lokacin da za ta ganka. Saboda haka duk abin da ba ta so ka gani za ta kiyaye. Amma in kuna yau da gobe kuma duk ƙarya ta ƙare kuma. To, a wannan lokaci zan gane ashe fa babu sauran kuma wata barazana da za ta yi maka. To, shi yasa tun farko sai ka nemi addini. Kuma idan ka zo kana zance, kullum ka rinka ɗora gaskiya. Kar kai ta ƙarya. Kai ma ka je kayo ƙarya kafin ka zo, ta ganka fes-fes, sai an zo wajen kwana, wato kuma yadda ake cewa gayu a ganku a titi, amma kar a je wurin kwananku. Yawanci gayu haka suke a ƙasar Hausa, gayu a ganku a titi. Ka ga mutum ƙasa ɗin ma kamar wato tsuntsumin taka ta yake, ɗaf, 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 amma je wurin kwanansu kila kan akumari yake. Gayu a ganku a titi, amma kar a je wurin kwananku. Eh, kar a ga abin karin kumallonku da safe. Duk wannan ƙarya ce, idan ka gaji a titi kamar menene, amma ka je da safe ga me yake kare kumallo. Idan yayi barcin sa na tsiya bai sallan asubahi da wuri ba, yara sun cinye abinci, yazo an cinye abin karin kumallon safe, sauran yara zai cin safe. Haka zai shigo gida na sassare ido, ana nuna ga kaza kaza, ya yauci dan abin da ya rage masa, ya shiga daki, ya boye, sannan kuma a gyara shi a fito a tawa ana tawa abin nan. Duk barazana yake miki kema, shi yasa sai ku gina gaskiya tun farko, kowa ya san kowa, kai ka gina gaskiya, ita ma ta gina gaskiya. Dan kai kana son addini, ita ma tana son addini. To wannan manufofin yana da kyau mu kalle su sosai a auratayya. Ai ba sarauniyar kyau kake nema, ba ta aka yi ai gasa ba, ai nune. Galibi waɗansu samari abinda suke so su auro da za a ce kai, idan an tsaya cikin samari kai ai matarwa ne, kai ba da bace, gaskiya ya more. Kaji dan Allah, wannan ai cin mutunci ne ma wani ya kalle ka ce kai ai ka more da bace, ya aka yi ganta, in kana da kishi ya aka yi ganta. Ya kamata ka ji haushi, ma'ana ya ganta araha, da me ya kalla har ya san ka more. Ai bai kamata ba. Duk mutumin da zai ce kai ai wala ka more, to wallahi idan baka na minti biyar zai ci amanar ka kenan. Ha gwada irin karfin hali ne har ya faɗa ma haka, kuma kake ji daɗi. Har kuma in ka tashi unguwa sai ka fito da ita, kuma kana son ita ma ta ɗanyen ado, dai idan kun ɗan wuce a ce wallahi ka gaji shan da ita a ɗan leƙo su, wani zai kwace ma ita kenan. Kai sai ta zama matar ku ba matar ka ba in kai wasa. To ya kamata mu kalli addini lokacin da za mu yi aure. Baya ga haka kuma gaskiya za mu faɗa ma juna, bayan yin aure ɗin nan zai magance mana ɗansu matsaloli, kuma yin ƙari bayan an yi aure shi ma zai ƙara magance mana matsaloli. Ubangiji ta'ala ya ƙaddara, to mata sai su yi haƙuri ko, don na ga sun sa hijabi suna ciki suna jin mu, sai ku yi haƙuri. Ubangiji ta'ala ya ƙaddara adadin mata ya fi maza yawa. Kiyama na matsowa, adadin mata na ƙara ƙaruwa, na maza kuma na raguwa. Har za a yi lokacin da Annabi ke cewa inda za a raba matan duniya kowane namiji ɗaya zai samu mace 50. To idan aka ce kowa ya aure ɗaya ɗai, sauran rarar mata da za a samu ya za a yi da su? Kuma gashi su mazaje su suka fi mata cin karo da haɗari da ke kawo mutuwa da wuri. Duk inda aka haɗarin mota sai ka samu maza ne suka fi yawa. Idan ana yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa dawa ake yi, yanzu yaƙin da ake yi na kwana-kwanan nan kawai karkalin safo na baya, ga rikicin Liberia da aka yi, ga rikicin Sierra Leone da aka yi, ga rikicin Congo Brazzaville, Congo abin da Zaire da ake ciki yanzu, ga rikicin Rwanda, ga na Burundi da ake ciki, ga kudancin Sudan, ga rikicin Somalia, wannan fa duk a cikin nahiyar mu ta Afirka kadai. Ga rikicin Angola, dukkan waɗannan farkirkici ne waɗanda na Afirka kadai, kafin ka tashi ka je Asiya ka ga rigimar da ake ciki, sai rikicin Afghanistan, rikicin Bosnia, wato Turai ta gabas kenan, da kuma abin da ya shafi wato Albania yanzu abin da ake ciki, da sauran waɗansu wurare, rikicin Kashmir, rikicin Burma, rikicin Philippines, da sauran ƙasashe, rikicin Island, Northern Island, da sauransu. Duk wannan fa alal aqalli a kowane yini a duniyan nan a ce an kashe mutum 100 cikin wannan yaki, cikin wannan 100 fa maza ne suke tarbuwa. To idan kai kwana 10 nayi an kashe 1000, idan kai wata ana yi an kashe nawa? 3000. Ka gani maza ne suka fi samun kansu a cikin hadarin mutuwa yayin da mata suke zauna a gida. To idan aka ce adadin mazajen duniya kowa zai tsaya da mace daya, wani ma kawai ba zai ba, ya za a yi da ran mata da suka yi lagowa? Sai yaya kuma su ma yadda kai, yadda kowane dan adam haka yake, suna da bukatar wato ainihin namijin da zai dauke musu kewa, duk tsoron Allah su, duk takawar su. Sha'awa wani abu ne da Allah ya kinsa a jikin dan adam, mace ko namiji, ba yadda zai kauce mata. Yadda ka san zai bukaci abinci sau uku a yini kafin ya samu zaman lafiya, to kuma haka sai ya bukaci matar da za ta dauke masa kewa, ita mace sai ta bukaci mijin da zai dauke mata kewa. Yadda ka san a abinci ko a samu na halal ko na haram ko, to haka a wancan bangaren ma ko halal ko haram. Idan baka tsara hanyar halaliya ba, wanda ita ce aure, ya za ka toshe hanyar haram? Ba ta da mijin. Mutane sun gina akan kar su yi aure, ko sun gina akan kowa ya ɗaiɗai kar a ƙara, saboda kar matsalar rayuwa ta kama shi, kar talauci ya kama shi, ko kuma saboda su matan su ma suna da masifar kishi. Kar a yi auren a zauna dai da ita kadai, wahada hala sharikata laha, ita kadai kar a haɗa ta da kowa. Yaya za a yi da wannan sauran adadin matan don girman Allah? Saboda haka dole mu kalli abin da ma'auni na adalci yana daga cikin manufofin yin aure, don ka tangance kanka daga zina, kuma ka tangance wancan ita ma daga zina, kar ta fada cikin hadarin zina. Galibi waɗansu suna kan samun kansu a cikin zina ba wai don sha'awar su bane su je su yi fasikanci, ba wai kawai don suna so su yi wa Allah tawaye da bore bane ba, ba su da mijin, kuma sun kai shekarun da za su yi bukatar namijin, kuma suna da jahilcin addini. Ba wata aya da suka sani da ta ce musu wala taqrabu zina, ba su taɓa ji ba, babu kuma ba wani tsari na zamantakewar jama'a da ya haramta musu zina, dokar gwamnati kuma bata haramta zina ba. To dan Allah ya za a yi idan kai na yawo sanda na yawo? Kaga dole akwai hadari a ciki, dan saboda haka wadansu suna fada zuciya da wannan. To idan ya kasance ga wata bayar Allah wanda yake tana cikin wannan matsala, yaya za a yi? Idan wani bai aure ta, kaga dole ta fada zina. Idan wani bai aure ta ya toshe mata wannan kafar ta bukata, ba dole ta fada zina. Wata kuma za ta samu kanta a tilasta ta, ko mijinta ya mutu, ko iyayenta sun mutu, ba wanda ke rike da ita, za ta bukaci abinci sau uku a yini, za ta bukaci sabulun wanki da na wanka, ba ta da shi, ba aiki take wa gwamnati ba, ba wata sana'a take da za ta iya rike kanta ba. Mu kuma a cikinmu ba mu da tsari na zamantakewar jama'a wanda musulunci ya tsara mana na tausayi ɗin nan, ba ma yi. Jin kan marayu, jin kan gajiyayyu, taimakawa, fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zai masgaba yatiman zama qarabatin aw miskinan zama taraba, babu wannan tsarin a cikinmu. Mun manta da kowa da wannan tsarin, duk wanda ta je taimako wajensa zai ɗanyi mata murmushi, in ta murtuke fuska sai ya dake, dole sai ta saki fuska sannan zai taimaka mata. Da haka har za a yaudare ta a jefa ta cikin ramin zina, ba don tana sha'awar zina ba, don saboda tilasta rayuwar yau ta tilasta ta yi zina. To dan me kai a matsayinka na musulmi da baka san a saba ma Allah, ba za ka aure ta ba don ka hana ta fada cikin wannan ramin? Wata mijinta ya mutu ya bar ta da marayu guda biyu ko uku, ba shi da jarin da daidai, da ko sai ta zo ta toye ko sai ta rinka sarwa ko waina ko nawa, iyayenta ba za su iya rike ta ba, da su matalakawa ne. A masallacin unguwarsu ba za a iya haɗa mata taimako da za a gudanar da rayuwarta ba, a yi mata tsari har ta zo ta samu mijin aure. Kawai abinda za ta buɗe baki wanda ta buɗe kunne ta ji shi ne wala taqrabu zina, wala taqrabu zina. Ita ko dukkan asbab wanda za su tadfa'uha ila zina sun riga sun kewaye ta, duk sabubban da za su haifar mata da zina sun kewaye ta. Farko tana da sha'awa, na biyu ga yunwa, ga rashin makwanci, ga ita kaza, ga ba wanda ya taimake ta. Duk wannan ayar idan ka ga za su ji sadaqallahu alazim, amma da ƙarshe ya zan yi? Ba ta karanta ayan ba, amma ya za ta yi? To kaga duk wannan ya kamata mu kalla. Shi yasa ya sura dama daga cikin auren da annabi ya yi, don ya ce ci, ba wai don yana sha'awar su waɗannan matan ba, dan ya ceci rayuwarsa da suke ciki. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam aure ya kamata wannan sunnar a dawo a farko dole ta dan ya ceci rayuwar da suke ciki. Sauda bintu Zam'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan mutuwar Khadija, an yi hijira da ita zuwa Habasha, mijinta ya mutu a can Habasha, yanzu dole ta baro can dama garin bakwanta suka je. Idan ta dawo Makka danginta gaba ɗaya kafire ne. Annabi na jin tsoron in ta koma gidansu mace ce rauni gare ta za a tursa za ta koma ina kafirci, ba ta riga ta samu mijin aure ba. Sai annabi ya ga mafi maslaha shi ne ya aure ta dan ya tsare mata addininta. Tana karkashin annabi ina maganar ridda kuma yi. Sai annabi ya aure ta. Ba wai kawai dan yana sha'awar diran jikinta da kaza da kaza da kaza, a'a dan wannan manufar ma ana yin aure. Kuma ka samu lada a wajen Allah, innamal a'malu binniyat. Ga Safiya bintu Huyay ibn Akhtab, babanta ba Yahuda ne, aka riba ce ta wajen yaki. Karshe annabi ya yanta ta, yace kuma yancin da na baki shine sadaki, na aure ki. Da ya aure ta, dangin gidan su gaba ɗaya sai suka zo suka shiga musulunci. Saboda annabi yayi wannan dama don ya jawo hankalinsu su shiga musulunci, dan ya kulla alaka da su, suka zo suka shiga musulunci. Ga Ummu Salma wanda ta manyanta an bar ta da marayu, annabi ya ga in ya kyale ta za ta tozalta, marayun za su tozalta. Ya aure ta duk sun manyanta, shi yasa duk galibi matan da annabi ya aura gaba ɗayan su, in ban da Aisha, babu wanda ya aura tana budurwa, duk saurawa ne ya aura, dukkan su gaba ɗaya. Dan saboda annabi ba bukatar ta yake kallo ba lokacin auren, yana kallon bukatar ita matar ita ma. Kai ba kana da bukata ba, to kai ma kuma ka tabbatar ita ma tana da bukata, ita ba 'yar adam bace ba. Sai dai kai kana son dukkan sharuɗan ka su cika, a kawo wannan ka ce kai ba tai ba, kaza dai yayi amma kaza ba tai ba, a kawo wannan ka ce eh to komai ya je amma ban da bangare kaza, a kawai sai ka ce wanda abin nan kana da wani abu da sauransu. Yanzu kaga kai bukatar kake so ta biya, to su ma da haka bincika ai hakura suka yi da kai, bukatar su ba ta biya ba, bukatar su ba ta biya ba su ma idan aka bincika. Kai ma hakuri ta yi, ta dace da wani bangaren ba ta samu ba, amma ta hakura haka aka tafi, kai ma dole haka za ka yi. Yaya za ka yi ka samu mutum wanda tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa ka amince da komai nashi, ba zai yi ta ba. Fa man zal ladhi turda sajayahu kulluha ka fal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibu, wane ne wanda za a yi da dukkan ɗabi'arsa ko halayyarsa sai dai ya ishi mutum alfahari a ƙididdige laifinsa, a ce wani ai ba dama ne sai dai yana da kaza yana da kaza, ba har ka iya kirgiya ba kaza da kaza biyu ko uku ko ma cikin yatsa abin da kai shiru sauransu zan mai kenan, masu kyau kenan, ya ishe shi alfahari. To ka zo ka ce wancan kan tana da kaza din ba dan ta yi tsawo ba, tsawo ne kada aibinta, duk sauran komai ya ji kenan. Wato yanzu ta samu kashi 99 cikin 100 ta fada daya, to dan Allah ko a makaranta ka samu 99 cikin 100, wani irin maki ne wannan ya fi wannan? To waɗannan al'amura duk yana da kyau mu riƙa kallonsu, mu kalli manufofin shari'a lokacin da za mu yi aure. Wato wannan zai tilasta mu kenan zuwa ga na farko yin auren da kuma abin nan, duk wahalar da za mu sha a cikinsa lada ce wallahi, in dai mun yi da kyakkyawan niyya. Kuma idan Allah ya kaddara za ka sha wahala ko ba ka yi aure ba sai ka sha wahala, duk bacin ran da ke cikinsa ka ce kai ni ba na gudun ai gudun bacin rai nake ai matar kaza kaza, in ba a bata ma rai ba a hanyar da Allah ya tsara za a bata maka rai a wajen dara ko ludo ko karta, sai ka yaya a aikin banza a bata ma rai, ka ji haushi ka kwana ba ka yi barci ba, ka je caca a bata ma rai, kana kwallon kallon kwallon kafa a bata ma rai, ka kwana ba ka yi barci ba, baka sha kai kada kana kunciya daki ko babu lada. To amma idan abu ne akan hanyar bin Allah, wannan bacin dan ya faru, duk wannan yana wani sunadarin shiga aljanna kenan, dan dole ka sha wahala. Sunadarin aljanna kuma shine wannan matsalolin, dan da su ne idan kana yin abun dan Allah sai a cikin kare zanubinka, a cikin kare maka zanubinka. To duk wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata mu kallata. Kuma wani abu mai mahimmanci da su kuma ya shafi mata shine dole mata su sani cewa maza su ne masu daraja a kansu, masu kima a kansu, su ne shugabanni a kansu. Lokaci yayi da za a yi ta faɗakar da mata wannan, duk da cewa mu a al'adar mu a wannan yanki namu na wani bangare na jamhuriyar Nijar da wani bangare na Najeriya, a al'adar mu dama can iyayenmu mata sun riga sun san akwai girmamawa tsakaninsu da mazaje. Amma lokaci yayi da wato ainihin ake kokarin zuga mata da su fice daga karkashin shugabancin mazaje, su ci gashin kansu, su yi kafada da kafada da wato ainihin maza, Ubangiji ta'ala ya ce wa lahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna daraja wallahu azizul hakim. Lalle su mata suna da haƙƙi kwatan kwacin irin haƙƙin da maza suke da shi akan mata din, su ma mata suna da shi akan maza din. Sai ce walirrijali alaihinna daraja, sai dai mazaje fa su suke da daraja akan su. Sannan Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wato mazaje su ne suke da kawama, kawama kuma shine shugabanci, su suke da shugabanci akan mata. Lokacin da aka daura aure tsakanin wance da wane, ko da a ce wance tana yar shekara 30 mijinta dan shekara 25 to shine dai shugabanta, ba ta da ikon ta ce ita ce shugabarsa ko shi ka faɗa da juna, ko ta nemi kwatar ƴancinta a hannunsa. Kuma shi shugabanci wani abu ne wanda sai an same shi a rayuwa kafin rayuwa ta yi kyau. Duk wanda ya ce ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata, bai yarda da shugabanci ba, kowa a ba shi ƴancinsa. Ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata, to ka ce masa to ka fara rushe shugabanci a ƙasa, zai yarda? A ce babu gwamnati a ƙasa. Wa idan rana ɗaya inda za a yi kuskure a gidan rediyo, a ce babu shugabanci a ƙasa, daga yau shugabanci ya ƙare, kowa ya shiga kansa. Tsarin dabbobi a daji sai ya fi tsarin bil'adama kyau, wallahi. Tsarin dabbobi a daji ba sai ya fi na bil'adama kyau, don ko dabbobi ɗin su ma ba ko shugabanci a daji. Ko dabbobi daidai da taron tururuwa idan sun taho ɗin nan fa akwai shugaba cikinsu. Wannan da nussin Qur'ani mun ga wannan a cikin kisar Annabi Sulaiman. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junudu wa hum la yashurun fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah. Kagani, kaga Annabi Sulaiman ya taho da rundunarsa, shugabar tururuwa din sai ta ce wa danginta, ta ce wa talakawan, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, talakawa ku shige cikin ramin ku fa. Kar Sulaiman ya zo ya tattake ku shi da rundunarsa ba tare da sun sani. Sai sai ya murmushi, ya godiya ga Allah da ya sanar da shi da zai rinka jin sautin waɗannan dabbobi waɗanda suke ƙananan marasa hankali. To kaga ko taron wannan sai an sami abin nan. Haka ko cikin shanu ka zo akwai ogarki. Haka idan ka je daji cikin birrai zaka samu akwai shugaba duk inda yanan ake bi. Daidai da kudan zuma da kake gani wanda suke tashi daga nan itaciya su je wannan, akwai shugaba a cikin, akwai tsari, akwai ƴan gadi da ake bari a gida. Idan an zo shigowa kuma ana lura da wa fara shigowa, wannan ya shigo, kowa je inda ya dace ba. To balantana kawai a cikin gidanka sai wani ya zo ce wai shikenan babu shugabanci a gidanka. Kuma cewa a daidaita mace da mata da namiji, na farko ya saba wa nassin Qur'ani mu a musulunci, dan Allah ya ce walil rijali alaihinna daraja, kuma Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, kuma Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasiki, su mata gonaki ne a gare ku. To dan Allah tsakanin mai gona da ita gonar waye mai mallakar wani? Mai gona ke mallakar mai, dan shi ke da irin shukawa, ita kuma ita take da inda za a shuka. Wannan haka Allah ya tsara abun a shari'ance, a ɗabi'ance. Nisa'ukum harsul lakum, kai kake da irin shuka, shine abinda kake da shi na ƙwayayen mani wanda shine sinadarin da ake halittar dan adam da shi. Ita take da wurin shukawa shine mahaifarta. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Ai wannan qararin makin din ita ce mahaifa. Lokacin da ka fitar da wannan sinadarin digon mani din da ake halitta da shi, ba inda ya dace ya zauna a tarairaye shi. Tuhitu bihi al-inayatu al-ilahiyya, sai da kulawar Ubangiji za ta kewaye shi. Sai ina? Sai cikin wannan mahaifa. Kai ba kai kake da mahaifar ba, ita take da mahaifa. Ashe kai ne mai iri, ita kuma ita ce gona wajen shuka. Shi yasa kaga ko gona ba ta so ba za ta yi shuka, amma in kai ne baka so ba gona za ta karɓi shuka, za ta karɓi iri da kanta. Shi yasa sai namiji ya yi tursasa mace da ƙarfin tsiyaye sabu da ita, saboda shi ke da abin shuka. Ita ko mace in namiji baya so za ta yi tursasa shi ya sabu da ita. Saboda me? Dan a lokacin Aisha awarsa ba za ta mutsa balla tana gaban sa ya abin nan. Duk wannan ina fito mana kallo kallo don mu gane hikimar Ubangiji cikin al'amura. Ba wai rashin kunya bace ba. Haka tsari yake, nisa'ukum harsulakum fa tu harsakum annasiitu. To dan Allah wai cancance zama shugaban mani. Tsakanin wanda an gada ma a cilin ta shi a hukunta shi kan abin da baya so, da wanda kuma ta tsari sun taru sun ce sai sun yi fasikanci da shi, matakar zuciyarsa ba ta so, to gabansa ba zai tashi ba. In ko gabansa ba zai tashi ba, saduwa da mace ba zai yi ba. To sai ya yi kenan. Waye ke da iko kenan? Idan ya so sai ya yi, in bai so ko ba zai ba. Ita ko ta so ko ba ta so ban yi ga dama kuma sai ya yi. Waye tantance zama shi gaba? Kansu daya ko wani abu ne? A shari'ance, a ɗabi'ance ba kansu ɗaya ba. To dan menene za a zo? Haka kawai a yi saitin kwakwalanku daga Turai a zuwa ce wai dole wai mata da maza kansu ɗaya. Ai zance sharme ne ba, kai namiji kamili ne akan mace, ita kuma mace naki sace ta sadaka. Shi yasa ita mace ba ta zama kamila sai da kayan kwalliyarta. Kai ku kamili ne ko ba kayan kwalliya? Yanzu kamalar mace ta samu atamfa mai kyau, ta samu hoda, ta samu jagira, ta samu jambaki, ta samu dan kunne, ta samu zobanya, ta samu awarwaro, ta samu menene, ta karkata dan kwali, ta samu takalmi kwas-kwas. Tana ƙara ɗorawa kanta kaya kuma tana ƙara samun kamala, da ta cire kuma tana samun tawaya. Kai ko namiji idan ka taho yadda kake, daga kai sai wando sai singileti, kamar dan auta samu dawa, wannan shi ne a daka. Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag da ya sahu da sai me sai ya mudi ita ko da ta sa sai ta kara me aha ashe ita kamilatu bi ghairiha wa anta kamilu bi nafsika ita kamala sai ta samu dan sa'aba bai tayi ciko sai ta samu kamala kai ko ba da komai ba kai kadai kai ne sikwa shine wani ke cewa wa mal hayyu illa zinatu min naqisatik yutammimu min husnin idha al-husn qasara wa amma idha kana jamalu muwaffaran ka husnika lam yahtaj ila an yuzawwara yake cewa ai kayan awarwaro wannan ado ne ga wanda take da tawaya sai awarwaro ya cike gibin da ake ci sai jagira da hoda da gazal da zobanya da sarka su cike gibin da aka samu saboda tawaya wa amma idza kana jamalu muwaffaran amma idan kyau ya kai kyau kamala ta kai kamala falam yahta ila an yuzawwara baya bukatun kuma sai an yi wani suko ka kai kamili ne min kulli wajhin in an kwatanta ka da mace ita ko tana da naki sadaka waye kamata zama shugaban mu ne biya asasiya azalatul jism gaban jikinka da sasannin jikinka da jijiyoyinka yayin da ya kasance jikin namiji ya mummurde jijiyoyi sun fito ga kashi a hannunsa to kaga ado ya samu ke yanzu idan mace ta mummurde fa ga dukkan tsaka kamar dan tsangurgu dan Allah wannan kuma wai zai ci awarta to an ce wai sai kun yi kai da daidai da daidai da kai daidai da sai wannan kuma ita yi muni kuma da wani ya zai yanzu kai namiji kai karfi shine a donka ita ba mace sai zaman to ragunci shine a dokinka kai namiji kai babban murya shine a donka ita kuma idan kai ka to murya fa alamar ya lalace to ta ko ina ubangiji ya bambanta ku haka kawai sai waɗansu zuwa na takas sai sai sun daidai take da namiji a cikin mutunci ki masu kai idan aka ce sai an daidai ta kuke da namiji sai mutuncin ku akai sai mutunci ki akai kuma su turawa wayo suke ba sa so su dauki dawainiyar aure na cewa su biya dakin da za a kwana na haya ne ko su kama gida ko su sai gidan da za su ajiye mace su ba ta abinci su uku ayi ne sabulun wanki sabulun wanka sauran matsalolin rayuwa ba sa son su yi wannan sai suka ce aiki fito ki na miyan jiki ma'ana ki fito ki nemo wa kai ki ce fa ne da kai shine dabara dan su kasa kashe kudin su saboda shi ba tare komai ki diddiga ki ki fito ki nemo wa kai ki sabulun wanki da kai ki fito ki nemo wa kai Qur'ani ko ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum ku saunar da su a inda kuke ma'ana kai namiji kai zaka dauki kawainiyar ajiye mace dakin kwana ba ita wace ba liyunfik su sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah kai namiji kai zaka ciyar da ita kai zaka kawo sabulun wanki da wanka ba ita ce zaka yi kwaranniyar neman wannan ba sai bature ce ah duk ku bar wannan gatan da kuke ciki ku fito ku nema da kanku ashe ba gata ma ya nuna mata ba zalantar mace kawai wulakanta ce ya kamata matan mu su sani cewa ubangiji ta'ala ya dora mazaje a kansu kuma wannan daurawar da aka yi akwai matsala a ciki akwai shugabanci a ciki dan komai sai da shugabanci sannan zai tsari duk wanda yace a dai ko a kyale shi cikin kansa farko ce tsakanin ka da kanka kai ma duk ku zama daidai wa daidai kar ka bashi doka kare baka kowa cikin kashin kansa idan ka kanya adalci kaga mutum zai ce ba zai yadda ba to dan me zai yadda dan bai kuma zai zo zuga wato ainihin mata kan wannan dan kai ya kamata iyayen mu mata su sani su kimanta mazajen su kuma idan aka zaburar da maza aka ce su yi aure ga fallan da ke cikin sa kuma wajibi kenan a ja hankalin mata su kuma a fata musu zaman tare tsakanin wanci da wanci mata biyu karkashin igiyar namiji daya ko uku ko hudu wannan abu ne da Allah ya zartar da shi a shari'ance. Duk da cewa rai baya su, wace ba ta son kishiya. Amma Allah daga ya tsara. Babu yanda za ki yi ki kuma haƙura. Kuma ki sani zaman aure zama ne kike na ibada. Lokacin da kike zaman ibada, ba wai kina tsarawa kanki abin da kike so bane ba, kina bin tsarin da Allah ya tsara miki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara miki. Ko da bai miki dadi a rai ba, tunda haka Allah ya ce ayi, to kuma sai ki haƙura. Ki tuna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ida shiga aljanna shine sai ka murƙushe san zuciya. Abin da rai yake so ka hana shi, dan shari'a ba ta so. Abin da rai baya so ka tilasta saboda shari'a ta ce ana so. Shi yasa annabi ke cewa ita aljanna an cika ta ne da dangin abinki. Ita kuma wuta an cika ta da dangin abinsu. Wato huffatul jannatu bil makarihi wa huffatul jannatu bil kaza. Wato ita aljanna an cika ta da abin da rai baya so. Shari'a ta ce je kai sallah guda biyar a yini ko lokacin sanyi ko na hunturu ka tashi da asuba ka je ka yi sallar dare. Zuciya ba ta son wannan. Amma in ka matsa shine abin da zai kai aljanna. Shari'a ta ce fitar da wani abu na zakka ka bayar ga mabukata. Zuciya ba wanda yafi kowa rowa. Mutane yana mutum dan adam na son dukiya kalla ban to yabo na ajila. Wata zaruna akhira wata yabo na mala babban jamma. To duk zuciya ba ta son ta bada dukiya. Amma shari'a ta ce sai a murƙushe zuciya sai a bayar. Ba wanda yake son mutuwa sai aka shar'anta jihadi sai ka tafi kaje ka mutu a jihadi kai hasara na da dukiyarka. Ba hasara bane ba. Za a rubanya maka lada a cikin aljanna. To wannan shi nadarin shiga aljanna kenan. To ke ma ba kya son zama ke da wance, ba kya son kishiya, amma shari'a ta tsara a yi. Sai ki haƙura sai ki bi. In ke kaɗai ce ma dai ƙarshe dai za ki mutu. Kamar yadda inda kishiya ce kuma za ki mutu. Ko ku mutu ku bar mijin, ko shi ya mutu ya bar ku. Ko an gama kishi shekara biyar, shekara goma kuna gaba da juna kun sa yanku gaba. Wanda kuke kishi a kansa ya mutu sai yaya kuma kira ke kin rasa ita ta rasa to ya za ku kira to saboda haka sai ki haƙura ki tuna wanda suka fi ki falla sun zauna karkashin igiyar miji su ne matan annabi wani mata ne a gidan duniya suka fi matan annabi falla ko daraja ummu na Aisha daraja dai kin san biki fita ba yarin ta biki fita ba annabi ya aure ta tana da shekara bakwai annabi ya bar duniya Aisha tana shekaru 18 ba ta kai shekaru 20 ba saboda sabagin yarinta an tambaye annabin wa ka fi so yace Aisha aka ce wannan cikin mata kenan cikin maza fa yace babanta Abubakar Siddiq tare da haka Aisha dole ta kura bayan annabi ya aure ta kuma ya auro mata a bayan ta kuma dukkan su wanda sun girme ta kuma zawarawa kuma ta hakura babu yadda zaki dan tsabar kishin Aisha har wanda ta mutu ma take magana kan ta ita ce Ummu na Khadija idan annabi na magana Khadija Aisha ta ce bayan Allah ya canja ma da yarinya wacan kusuwa annabi ce rufe bakin ki Khadija ta ce bikin da bikin su lokacin da mutane suka haramta mun duke su Khadija ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kare ta ni Khadija ta yi kaza bikin da gama ta Aisha ta ce daga nan ban sake ambata ta ba sai na kame baki na haka ta zauna da sauran mata tana ji tana gani ta san annabin ya fi son ta fa amma duk da haka tun da tare da sauran mata suke kuma dole ya adalci tsakanin su Allah ya shar'anta masa ma in yaga dama ya iya fifita ta kan wata a zahiri amma saboda annabi yana daukan kamala cikin dukkan al'amuransa sai ya kasance ya tsara adalci tsakanin su Aisha ta hakura haka Ummu Salma haka Zuwairiya haka Hafsa haka dukkan matan annabi suka hakura da juna haka har suka zo in dai za ta mutu sai ta kira ɗan uwarta ta ce to kin ga mun zauna tare mai ba wani abu ya faru tsakanin mu irin abin da ke shiga tsakanin ki shi yoyin juna ina fatan ki yafe mun karɓi mutu da hakiki to haka ake bukatar mace mumuna saliha ta'iba qanita ta'iba saliha haka ake bukatar ta kasance Allah ne gabanta tunanin aljanna ne gabanta ba tunanin kawai a zo ayi bala'i a gidan miji ba ba ayi rigima ba ki so yar ɓorkenin asirin da ke so kai kina da mijin da dauke shi cewa ita ma me yasa zaki so ta dai ta aikata tana kan titi har ta lalace dan ba ta samu miji ba dan ta samu miji menene kuma in kun zauna ke da mijin da ke da ita ba wani zai dawo mata shi wanda tafi kowace cikin ku ita ce wanda tafi kowa bin Allah to dole sai an hukunta da zuciya kuma mata sai sun gyara dabi'a su wajen gudanar da maza kowa ya kare haƙƙin kowa kowa ya san akwai haƙƙi a kansa mazaje su san suna da haƙƙi akan mata wanda dole ne mata su yi musu mace ta yi maka da'a wannan ya zama dole mace in tana magana da miji ta yi da karamin sauti kar ta yi da babban sauti wannan ya zama dole mace ta zanto mai tsafta ta tsaftace ɗakinta ta tsaftace ɗakin miji ta tsaftace jikinta ko ana talauci ana tsafta mutum ko ne kansa ɗaya idan mai tsafta ne za ka gane mai tsafta ne ko ka cika masa garin nan da tufafi kuma idan ka zami ne kuma yana nan dai ya zama ka zami ke da haka ki zanto mai iya tsari ki zanto mai iya tarayyar miji ke da miji sai da daɗan magana sai addu'a ta alkhairi zai fita a dawo lafiya Allah ya taimake ka Allah kare ka daga fitintunun zamani ubangiji ya alfata ka da halalin da zaka ciyar da mu gaba daya ya dawo daga cikin sarsin lokacin da zai dawo kin san lokacin shigowar sa kin yi ado kin gyara cikin ki kin gyara daki kin shirya masa ruwan sha abinci kin tare shi tun daga bakin kofa abin da ke hannunsa kin karba kin aje malam malam din sa kin cire masa kirara ta yi sannan da zuwa bawon Allah ka gaji kai mai rene sai mutum ya rinka ji kamar wato wani dan karamin sarki ne shi ma kawai a gidansa duk wahalar da ya sha a waje wallahi ya manta da ita duk wahalar da ya sha ya manta da ita saboda ya ga tausayi ya ga rahama ya ga jin kai wanda dama wannan ake bukata wajen aure waje Allah baina kuma wadda ta rahama ga soyayya ga jin kai ga soyayya ga tausayi to wannan sai ya kasance shine abin da zai jawo hankalin mijinki zuwa gare ki ko da kin mutu ba zai manta da ke ba yanzu da dama an samu dadikun mata da suka yi kyawun zama da mazajen su masa ba sa manta da su ko bayan mutuwarsu wannan sai wancan dai kan har yanzu ban samu canjin da ba wancan kan har yanzu ban samu canjin da ba irin wannan an same su amma da dadikun ne ba su da yawa to dole sai mata sun yi fada da zuciya yawanci mata wace cewa ai mazan yanzu ai duk wanda tace namiji ne ubanta ta mutu ba ta da uba ai kaza kaza ai sai kina bata rai sai kina daure fuska ya zaki daure fuska bayan ga kunan da yawa me da daure fuska a ciki a me za a daure fuska ba ina faɗa mana da kalmar wulakanci haka Allah ya tsara ya zanto mata suna da yawa me da daure fuska a ciki duk abin da yayi yawa a kasuwa kuma sai farashin sa ya rabu to me da daure fuska me na bata rai ki ba Allah ki shiga aljanna zaki tsaya shi dan ina zuga ki wai ki bata rai ko a gidanku a zuga ki karki suke karki suke fuska za a rena ki za a ci mutuncin ki wannan suke fuskan shi ne zai tabbatar miki da kima haka kuma su maza su ji tausayin mata su sani su ma suna rike da su ne dan amana su sani amana sai Allah ya dora musu idan matar ka bata burge ka bata baka sha'awa ta titi tana burge ka kalle ta titi me take da shi wanda ya burge ka kira ta yi daura dan kwali sai ka ce ka sauri dan kwalin ka zo ka ce kin ga irin dan daura dan kwalin da nake so ki mu gaskiya da gaskiya ke ko me zaka san kana na koyi koyi kin ga na gana wani daurin zane ke ma da Allah idan zo ki daura dan zanen nake haka kin ga wata irin tafiya da na gano a waje ana neman a jefa ni cikin bala'i da Allah ke mun daga wannan katangar zuwa wannan katangar sai me menene da kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tsere shi da Aisha fa tsere ka san ba annabi shine shugaban halitta tafiya aka fita shi da sahabbai shine shugaban tafiya da aka fita bayan da rishi ta sahabbai ku yi gaba muna zuwa ya tsaya shi da Aisha baya ku yi gaba duk masu sai gumi da wai ko wai gaba can aka tafi annabi ta tsere kafar wando Aisha ta ce be yake sai na zami tsere ta ce sai na zami duk wannan danja hankalin matarsa a jikinsa in kai wai baka ta kwantar maka da hankali ba a matsayin halal ita ta banza din da su burge ka a titi me za ka samu a ciki ka dauki su ta ba lada ga hasaran kuɗi ga zunubi tsabe yana cin yana jiran ka ka faranta mata ne ka faɗa mata ya kake so da ita annabi ce mi tsere ta ce to mu fita a guje suka fita a guje ta tserewa annabi fintin kau zan zo ka tana da ni an kasu tana shekara bakwai shekara tara shekara sha ɗaya ba dole ta tsere masa ba to ta tserewa annabi a guje annabi ya kyale ta ce bayan dan ko biyu ta kai shekaru 15 16 ne ta dan fara nauyi jikin ta fara nauyi sai kuma ta rana an sake fita sai annabi ya sa bai ku yi gaba ma ta hosu kai gaba annabi ce to yau kuma mu sake zubawa Aisha ta manta da wancan kara da aka zuba sai annabi ya wuce ta da ya wuce ta sike hazihi bitilka yace yanzu ɗaya da ɗaya kin kin mutuna nan ne ma kin wuce ni to ni ma na rama to kaga ummu na Aisha kin Aisha za ta dauko ruwa ta sha tana shigin sha sai annabi ya ce rage mun idan ta rage masa sai karba daidai inda ta sa baki sai dora bakin sai sun yi rago ruwan da ta sha dan jawo hankalin ta zuwa gare shi mutane sun zo suna wasa da mashi a cikin masallaci suna koyan a irin a jefa a tafi ana koyan harbi Aisha ta ce ina son kallo annabi ya ce zo ya tsaya daidai bakin kofar gida ya haka ta dauki habar ta dora akan kafadarsa annabi ya haka Aisha tana ta kallo annabi ce kin gari ki ce a'a yace to cigaba ta cigaba Aisha ta ce wallahi wannan kallon na magazi da shi amma dan in nuna wa mata matsayi na auren annabi ta ce na tsaya ne yanga idan nake so can annabi ta ce kin gaji ta ce eh na gaji sannan ta ce shi kira koma gida yanzu kai matar ka za ta yi maka ka zama kamar Fir'auna a titi amma idan ka shiga gida sai ka dore fuska ka ba sare ka hada gidan sama da kasa kana muzurai wai ba dama to me ba dama dana ciki me yana ka na ba dama ciki duk wannan muzurai nan kan annabi za ka zo ka lallace ta wata rana mun yi wani wazirin da Mallawal Abubakar kuna zan saki da radio Kaduna ko Mallawal Abubakar Kaduna eh yace wa mutum ne ajis muke wani wazirin da shi yace mutum ne matar za ta yi laifi ya laka da mata dan banzan doka ba ta kashin tsiya wancan sai kuma da dare sai zana ke gomma bace kike yi ne gomma ai na gomma ta ba ta mun duka tsiya a ga gomma me na barazana din a ciki ka kwantar da hankalin ka me na barazana a ciki ita ce likitar ka fa da take ma maganin da ba wanda zai maka shi a duniya lokacin da ka kamu kana cikin halin kakanuka yi inda za ka yi kasubutu ba yadda za su yi da kai a dauke ka kai ka fari duk a banza sai an zo ita din da kare da kuma ita ce likitar ka to kaga dan menene ba za ka bi kimanta ba za ka daraja ta ba kowa sai ka daraja kowa dan a zauna lafiya amma idan kika za ka bata ka sha kunu ba za ka saki fuska ba me ba za ka saki fuska ba ba sakin fuska ba kaya ma sai ka tire in anjima me ko ba za ka saki fuska ba yanzu Allah ne ya riga ya tsara rayuwar a haka to sai ka bi kimanta ita ma ta bi kimanka ka kare dukkan haƙƙinka a kanta ita ma ta kare haƙƙinka kowa ya kare mutuncin kowa kai dai abin da zaka yi fata kar a tashe ka a kiyama ka cuce ta ke ma abin da zaki yi fata kar a tashe ki a kiyama ki cuce shi kowa yana tanafusi kuna rigegeniya kana rigata biyan haƙƙi da ke kanka nata ita ma tana kokarin ta faranta maka wa fi zalika falyatanafas lilmutanafisu a wajen wannan ne ake bukatar masu gasa su yi gasa wajen neman aljanna wajen neman yadan Allah abinda muka faɗa ran daidai ubangiji ta Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban har sai ubangiji ta Allah shi ya bi mana auren da aka yi Allah shi ba da zaman lafiya waɗanda suke da bukatar za su yi aure ba su da hali Allah shi ba su halin yi masu shi kuma ubangiji ta Allah ya ba su ikon karawa ubangiji ta Allah kamar yadda ya tara mu wannan mujami albarka Allah ya tara mu a gidan rahmarsa duk waɗanda suke cikin rashin jin daɗi a sakamakon zaman auratayya Allah ba su hakuri da juna Allah ya sazanta tsakaninsu Allah ya haɗa zukatansu Allah kadai hausa kanin dukkan waɗanda suka zaɓi rayuwar aure a matsayin rayuwa dukkan mata da suke cikin wahalhalu sakamakon rayuwar aure Allah bangiji ya buɗa musu haka mazaje da suke cikin wahalhalu suna cikin rayuwar aure Allah ta'ala ya buɗa musu kuma dukkan ma'aurata Allah ya ba su zurriya ta gari Allah ba su haƙurin zama da juna Allah ya tara mu gidan rahmarsa gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah tabisul lasul
assalamu alaikum ina wata wanda ya rubuta takardu kamar guda hudu wanda ya rubutun ya zo don ya rubuta wanda yake ban gane su ba ya zo kusa kusa sai ga mani take ma sai a sake to ta wannan takardu da ka rubuta tambaya ta farko cewa wai ya halitta min farilla ibn nafila
akallahu ya halitta min farilla ibn nafila duk da cewa matsala ce da an yi sabani akan ta tsakanin malamai wadansu malaman kana ganin min farilla ba zai mai nafila ba wadansu kuma suna ganin zai bi shi dalilai da shari'a sun nuna halaccin yin haka akwai hadisi cikin Bukhari wanda Mu'adh bin Jabal ya kasance yana yin sallah tare da Annabi sannan ya je masallacin ungwarsu kuma ya musu limanci na wannan sallar wanda shi kun ga nafila yake shi ko farilla suke kuma Annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wasallam da wadansu dalilai da dama da malamai ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki cikin littafin sa Ahkam al-Qur'an cikin tafsir suratu Ali Imran
tabiye ce waito kuma ana iya bin masabuki shi ma sallah
wannan ita ma matsala ce da malamai suka yi sabani akai mazhabin Imam Malik ibn Anas da mazhabin Abu Hanifa suna ganin masbuki ba za a bi shi sallah ba amma a mazhabin Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suna ganin masbuki za a iya bin sallah idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato yazo ya samu wani abu na sallah bai samu sallah gaba ɗaya ba yayin da ya tashi yana cika abin da yake kansa din nan to shine wai zaka iya koyi da shi idan ka shigo masallaci ko ba zaka yi ba shi ma dai wannan al-asr shine zaka iya musu sallah ba wani dalili da yazo daga annabi wanda ya haramta musu sallah kuma ko da a malikiyance da suke da aka ce shi masbuki ai duk ko a malikiya an yadda yayin da masbuki ya tashi yana biyan abin da yake kansa na sallah suka ce fa huwa kal musalli wahdahu ko da ahlul hadith ce fa huwa kal musalli wahdahu daidai ke da misallar shi kadai idan ba dai ta kama shi kaga sai yayi idan kaje ta kama shi sai yayi tunda yanzu ba tare da limai yake ba wanda yake sallar shi kadai ko kaga zaka iya bin sa wannan shine abin da yake jarin al-qiyas abin da yake gudana kan qiyasi wannan zarar fiti Allahu an
sai tambaya ta uku yace wai shi maganar hijabi na mace riya huska wannan dole ne ko kuwa ba dole bane ba
abin da ya shafi rufe fuska malamai sun yi sabani kan wajibi ko rikin wajibi musamman dai marubuta na wannan zamanin cikin manyan malaman duniya da Allah ya alstamu da su duk malaman kasar Saudiya gaba daya irin su mufti din Saudiya Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz suna ganin rufe fuska wajibi ne wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana ganin rufe fuska ba wajibi bane ba to ba wai girman kowa ko abin da tsu zamu kalla ba dalilin da ake kafa hujja da shi a gaskiya dalilai na shari'a sun nuna rufe fuska ba wajibi bane ba idan an rufe dai mustahabi ne amma ba dole bane rufewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ganin mata fuskar su an rufe ba tare da yace ku rufe abu dake ba tare da yace ku rufe ba kuma gashi kalli suratul nur Allah ya ce qul lil mu'minina yughdhu min absarihim wa yahfazu furujahum fadawa mummunai maza su rufe idanunsu me ake nufi da rufe ido ma'ana su daina kallon mata inda ace fuskar alfa take sai an ce ka rufe idanka shi tana bude ne shi yasa kai aka bukaci kai me wannan shine abin da ya tabbata lokacin da annabi ya hajin bankwana wata mace tana yi masa tambaya sai Fadl ibn Abbas yana bayan annabi da matar ta fuskar ta bude tana yi wa annabi tambaya sai Fadl ibn Abbas ya kona kallon ta haka sai annabi haka ya ture fuskar sa sai take leko wata ne gefe yana kallon ta sai annabi ya sake ture ta haka yana so ne haka mata shi to saboda kaga da ake rufe fuskar wajibi ne sai annabi ce rufe fuskar ki amma bai ce rufe fuskar ki ba sai ya rinka ture shi mai kallon ta din ya hana shi kallon ta saboda haka rufe fuska din ba wajibi bane amma idan an rufe to wannan ko ba laifi bane ba
ina gani a tambayan naku kan taba maza ba suna gan cewa ko yaushe bangaren mu yana taba maza bane ba haka bane kasancewa mai sallan nafila mai falla zai iya bi shi hadisi mai tabbata ba na aiki ma'azuma kawai ba ko ya tabbata cewa manzala zai tafi cikin yaki zai yaki ina cikin tafiyan yaki kamar ranan gazwat na abin nan Hudaybiya yayi raka biyu da jama'a suna daya suka yi raka biyu tare da shi kowa ya san musafir kuma sallar raka nawa ne raka biyu ne shi da yayi runduna daya wanda ya raba su sai raka biyu suka yi salamu alaikum sun tafi shi ya tashi a tsaye kuma shi kare shi ba musafir mai tafiya ne raka biyu shine nasa na farila shi gima suka sake dawa suka bi shi ya raka biyu na ta raka biyu karshen na fula ne masu bi sa falla ne na ba ta ka gane shi kansa aikace na fula ya masu sallan jima ba na aiki mu azuma a ji shi ne karara cewa manzan la yana sallan na fula aka bi shi da falla da wani irin mangan kwamfin zai haka zarika shi mazhaban malikiya a cikin malikiya suna nuna cewa mutum ne ya zo yana cikin sabo shi an wuce masa raka shay imam alwalan sai kaiya shi na gyawa shay gyawu mutun da yazo karshen sabo ya zo raka ya wuce mai sarakawa ni ya ci gaba zai bari sallah ko zai bari ba wanda imam alwalan sai kaiya gyawu shi ya zo shi kuma bai taba samu raka ko gaya ba zai imam ko zai ba sunan sa ne to shi ce na makata kare wai zan ci dai a ce wai ka to shi na masbuki ne shi kun jira shi ka bi sarama duk wadannan sai ta ce ba ka ne Allah ya san da ci
kamar ta gaba wai menene hakikanin fata kamar ta musu aiki da fata musu mana ko an ji ne me magana akan ta
me kike nuka ce ne me kike
fata wanda aka
yi da aka musu eh jaizi ne amma me kike ce me hukunci sa dai duk fatan da aka je mashi a mai kasance dabban da ake yankar
dabban da halata ce
dabban da aka yanka shi halata ce amma don an je ma fatan jaki bai kore ba ba ɗin zai yi amma abinda ake nufi shine fatan dabba wanda ake in an yanka shi zaki wannan shine rajin kaurin malamai saboda manzo Allah ya ce yake cewa ayi mai ihabi za dubi ga fakan tabura duk fatan da aka jima shi ya zuga su daga cikin najasa kuma zuwa cikin tsaye to wata hadisin da kai ya da wannan umuman saboda ayi ma a cikin lugar arabiya ayi ikan zo ne fi ga umuma kuma ga ihabi na kira ce a hada kan ayi duk baki dai fata ko da fata mutum ne an san da amirwa na ji to amma da yazo yace jefan fa je ma fata shine abin nan zakaisa saka ce cewa mana shi a da sarkin ba shine zakaisa kuma yanka shi to saboda haka duk fatan da aka je ma shi dan ka an yanka ne to kaga yin yanka kuma na yi ne dabban da ake ci don an yanka dai an yanka bari so daga bakar zuwa arewa na za a ci ne ba za a ci ba to saboda haka abin da yake ake ci ake yankawa shine jemawa shine za a iya amfani da shi kuma ba a dama mutum ya sai da fatan mushi da ba jema shi ba haram ne shi an jema shi zai sai da shi kuma zai iya sallar shi shine raji magana wanda mutum ke so kuma koma kafi ne kun abu bar a ci akwai sabani uku wanda akwai ra'ayi imam maliki akwai ra'ayi banbaza ba akwai ra'ayi kuma daidai kuma malamai ra'ayi karanci na mangaran imam maliki da ma kuma da raji maza ba cewa zaka iya faka shi kai sallah kuma zaka iya bar turbar ayi sallah shi ba komai saboda haka wanda yake sa bani wanda aka tsore shi turi aka jima shi shi sallah shi ba komai
to sai tambaya ta magana zuwa zuwa sujada ko da gwiwa ake zuwa ko da hannu
abin da kai daidai ne shine raji in kai da hannu daidai kai da fadi daidai to da ko da mangaci cikin kan sauran wannan akwai malamin da suke rinjaye akan gwiwa ko da suke rinjaye akan hannu amma raji ta cikin akwan malamin duk abin da kai daidai ne shine abin da yake kai da gwiwa kai da wannan din kai sujada dai nan ne
to sai tambaya akan maganar shi mala hukuncin julus istiraha zama da ake yi a kowace raka
julus istiraha ya tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukuncin ta cikin sallah ba wajibi bane ba hukuncin salat tahabbi wanda yayi yana da lada wanda bai ba kuma sallar sa tayi kuma ba wai annabi yayi shi bane bayan ya sufa akwai malaman da suke tawilin waɗannan hadisi su ce annabi yayi wannan bayan ya munyanka da cikin ruwayan hadisin ba abin da ya nuna haka fassara ce ko karin bayani daga bakin waɗansu cewa annabi yayi bayan ya munyanka ba haka bane ba
kai bayan abin da ma Jafar fada akwai wanda suke so su yi kokari su tafa wannan hadisi saboda son zuciya mu ba mu tsira samu cikin sunna wannan sunna musta'abi zaman ka kuma Buhari ya ba wa wannan hadisi Malik ibn Huwairi shi ya ruwaito a cikin wajen manzo Allah ce sallu kama ra'aytum musalli shabni mai zaka ina daga cikin gofin da suka zo karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mutuwa na hadisi da ya zo a cikin shafin sahabbai da ya tare ya je ziyar manzo Allah da su da kuma tsauran ta da yayi shi ya zo ya ce na zo ne in koya muku sallah da nabi manzo Allah yana yi ba kan lokaci ba ne kuma ba wai ina nufi sallah ba zan nuna muku sallah da manzo Allah yake shi dai gersa tsira kafin ita shi shi sahabbai da suka gane shi da sauran sahabbai sai suka ce ka ga sallan sa yayi daidai da amrun sa shi kana hala shine liman masallaci su shi ma sahabi ne to kaga wannan sahabin da bi musamman Malik ibn Huwairi shekaru sa shar matas kuma wanda yake cikin masallaci yawanci tabi'i ne su kuma girman kai su suke wannan gersa tsira sun kai shekara 60 ne ko shekara 40 su ma matasa ne to saboda haka mutum yake dauka wannan magana fada wannan magana su zuciyarsa musamman mutum da ya kanta tafsir alam wannan basam ya yi meli a kan cewa ya fi tsira a tsarin da tsarshe magana ya yi wani tajin tsari ko ka can Buhari shekaru mai wuce da ne Buhari ba wa ba a cikin Buhari saboda haka magana ba sa magana ce ba ifa ba a cikin shi ana son fati
tana tambaya wai mace wadda aka saki idan tana cikin idda tana izuwa wurin wa'azi kuma tana izuwa masallaci
a ta gona ma za ta tafi ba wai masallaci gona can ƙarshen duniya ta tafi gona ta je abin da za ta ci mata je wa'azi ba ya zai ta tarin barna gida wa'azi ba abin zai hana ta yi ma'azi kuma zuwa masallaci ba mai hana ta shi zuwa bikin banza da yawo banza da ba ya daba ko a ce wajen independence wajen wasan banzan da ake yi na turawa ba za ta ba amma gonar bata da abin nan yanzu damuna Allah ya kauce da tana da abin shi take ta dauko shi da zuwa ce da abin shi ya ayan da ba wani hana ta Allah ya samu dace
tana tambaya wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani wakan jira ba iri nawa yayi annabi
sallallahu alaihi wasallam ne tambaya ne wannan nauyin wankan farila ne ko kuma wankan siffar wankan janaba ne siffar wankan janaba abinda muka sani dai nau'i guda biyu ne amma suka yi kamar juna shi ne wata nan gashi yana da yawa ya alwalan shi fara wanki nan ya nini kafi wanki nan wata nan kuma shi kawai sa hannunsa ya jika kansa so ku ba wani zubar wa gida amma duk waɗannan bai taɓa fasa yin alwala ba kafin yi wannan shi wannan siffar da ya zo amma ce wasu fanci a wanke nan uku a sake wanke wannan uku kamar kistara shi wajen kai ne ke raba shi wanke shi wannan shi ne tabbata amma mutum kana jin sanyi don in ka zuwa ruwan zai zama tashi hankar ka fara wanke wannan ya nini kafin nan wannan da hadisin ce wani ku ji ko ta yamma kana ba ku ne maka kamar da shi cika ji Allah ya samu dace
karin bayani shi ne koda mutum bai alwala ba kuma wanka yayi dan akwai hadisi cikin sahih muslim da yake nuna ingancin wankan jarba din koda mutum bai alwala cikin sa ba sai dai ita alwala din a cikin wanka da makuncin ta ba wajibi bane ba sai dai dan mutum yayi ta tayi ya to ya samu karin lada kenan saboda koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan mutum bai yi ta ba kuma wankan yayi mutukar ya gama jiki da ruwa kuma yayi niyya wannan shine abin da ake bukata wajen wanka din. Kuma koda bai yi alwala ba kasancewar yayi wankan janaba din idan ya fito kuma zai iya sallah da shi mutukar bai yi wani abu cikin abubuwan da ke warware masa alwala ba. Saboda idan alwala ta same ka kuma wani abu da ke wajabta wanka ya zo ya same ka to lokacin da kai wankan janaba ka wanke har alwala din gaba ɗaya kenan. Saboda haka koda ba kai alwala cikin wankan janaba ba za ka iya yin sallah da wannan wankan nan kuma.
Sai o suna tambaya menene hukuncin namijin da baya adalci tsakanin matan shi kuma da menene tsakanin gwabro da mai almi.
Karin bayani lalla na ganye da malamin ya yi bayanan nan wai su a cikin ku suna karanta fatawa na Ibn Baz da malam Ja'far fara haka ne amma ra'ayin Ibn Baz yake ganin cewa in za ka yi wankan jama dole shi kai alwala shi fatawa sai har abadan kuna ga muna yin magana ba wai kan ra'ayi ba saban malamin amma aka ga ra'ayi ji na ki fara kar daga wani gani wannan kuma tare kima cewa da malam Ja'far fara ka ga yin Ibn Baz ne eh ka Ibn Baz ya yi fatawa duniya nan ina nan malami ne babba kamar raji mangara ko da suke gince wankan kundar wankan shi kansa ma tafi tafi da wani yake amma shi ba zai ce min ba ba aula shi sai wa aula na fata ga insa bi karki 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 sai karka kuma ya gince wa shi me kake ci kace kuma me wai
bambancin da alle da marani bambancin gauro da yare ne gauro
gauro bambancin su e bambancin sa a bayyane yake duk wanda ya aure ya ci karbi addini sa wanda kuma bai aure bai nan a jini amma ji sai da suka zo na kiriya cewa goro su fadan sa cikin wuta yake wannan duk kiran banza ne bashi da asiri lalla mai goro wanda yake yam lady ji azmin sa tunin da alhamis ba karam mutum bane mutum ne mai sura Allah bai da zati shi sai wanda baya adalci a shikanin matan da dama tashin ce masu za ka dai shi za raba shi ne cikin sa guda shi ita soyayya ba mallaki maka soyayya ba kai sa ba sam farin ciki ko hushi ko soyayya baka dakhala cikin Allah shi ke ba mutum matan ka guda biyu a kowanne naka so ta ba yin da kai amma ka nuna tunya cewa ita ce ba ba kai sa ba kai adalci ba za ka yi shi ba amma ka fito kana nan ai yanzu nan ko ina za ka je je dai wancan hanyar wancan fata zama mu Allah ka ba dai ba ne to saboda haka ana so kai adalci a wajen raba kwana ki ne a wajen ci masa kaya ne a wajen maganganun da za ka yi masa ne amma soyayya na mai na wanda ranka ya fi so ko yan ka kana da wannan amma ka fito duniya ka nuna mutane wala ba ya da ba shan hakika wannan shine ki bayan da yayi shi mutum shi son zuciya irin na wutan nan an ji ta malike shi shi duk komai abin da yake shan shawta ya wadannan suka masu ba mata aure ba ne wannan ma kuzanci ne bai kamata ba ranar tashin ciya ma za a raba ka biyu an zaba zaba saboda in Allah ya ce in ba ku da iko ka aure in ba ka da iko ka hadarci kai da fanti huma tabalakum min an-nisa'i sai ma sun lasa urba fa in kiftu me
Allah ta
eh kuna jin adalci ba za ka iya ba to kuma daya karki daya na shirka la ha ya shi maka na'am
karin bayani a nan gurin shine kar wani ya hada wannan da hadisin da muka karanto da su na cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka fuso yace Aisha wani zai ce tikila yanan gurin kamar zai dan rikitas gaskiya lamari babu rikitaswa soyayyar zuciya babu yanda za a yi ka iya daidaita tsakanin matan ka ka ji da kake son kan dai haka kake son Rabia wannan ba zai yi ba ubangiji ta Allah ya nassanta wanda yace walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa law harastu ko da kun so ku daidaita tsakanin mata ba za ku iya ba ba yanda za a yi ku iya in dai son zuci ne wannan soyayya cikin zuciya wannan ba za ka iya ba amma a aikace dole ne kai musu adalci adalci wajen ciyarwa abinda zaka ba waccan ka ba waccan adalci wajen tufafi irin darajar zan da zaka sha waccan irin zaka sha waccan adalci wajen kwana adalci wajen duk abin da yake na zahiri shine zaka yi amma adalci na zuci ba zaka iya ba kace sai ka daidaita su dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ya fi son Aisha a zuciyarsa amma bai taɓa fifita ta kuma a kansu shi yasa ko da lokacin da yake cikin cutar ajali haka yake yawo da shi yau akai shi can ɗakin gobe akai shi can ɗakin an sai da jikinsa ya yi nauyi sai ya tara matansa ya ce ku yi izini ku yi afuwa ku yi rangwaye mana in zauna a ɗaki ɗaya shi ne ɗakin Aisha suka ce mun yafi sai dai nemi izinin su kafin ya haka kaga ko in ya ga dama ɗaya zai iya tursasa su kuma Allah na iya goyon bayan su ta fuskar wahayi amma dan annabi koyar mana adalci sai da ya nemi alfarma suka ce sun yafe sannan aka yije ya sa dakin Aisha har Allah ya karbi masa karshe kuma aka binne shi a wurin dan haka dai kun ji bambanci tsakanin wancan hadisi da kuma abin da muka faɗa ne wayar san ta aliki da wannan masalan su ba
dare gobe da safe mal Abdullah zai fara insha Allah shi malai kuma shi ai taliki ita boye abin da kai ya ga su amma insha Allah gobe kana san taliki shi a faki da amma dare duk ai ka tana mamal me da ai ma ba za a ci insha Allah taliki zai su sabbi ka fara dai Allah ya samu taliki addu'a da ake yi ba kowai tashi ana addu'a ne a kowai addu'a magidi subhanaka
allah
farat magidi kowai amma sai a ce wai ana daya ne gwamnati na yi ba tabbatar da shi ba shi a yana shi na da tabbatar subhanaka allah mu kowai nasa
ma'ana ka farat majlis annabi ce duk inda ka zauna kai to ubangiji ta'ala zai kankare maka zulubanka shine subhanaka allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wala da mata duk inda ka zauna wurin karatu ne kasuwa ne office ne in ka tashi wannan zaki Allah ya tauna farko assalamu alaikum.